sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 15 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana zaben shekara mai zuwa a matsayin yakin ceton rai na kasarsa, yayin da yakin neman zaben sa ya karkata kan da'awar cewa ya inganta rayuwar Amurkawa. Kasar Japan na ƙara fara da kawancin tsaro da kasashe da dama na kudu maso gabashin Asiya gabanin taron koli na Japan da kungiyar kasashen yankin mai zuwa. Yayin da ake ci gaba da samun asarar rayukan fararen hula a Gaza, gwamnatin Biden ta Amurka na ƙara zage damtse wajen shawo kan Isra'ila ta rage ƙarfin ayyukan soja a yankin Palestine.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Bankin Duniya ya bai wa Najeriya shawarar ta ƙara farashin litan man fetur daga naira 650 zuwa 750. To ko me masana tattalin arziki ke cewa?
Wannan tsari akwai matsala gaskiya. Ita gwamnatin Najeriya ya kamata ta ki karbar wannan tayi na Bankin Duniya. In gwamnati ta ƙara wannan kuɗi zuwa naira 750, to gaskiya akwai matsala.
Za a ji cewa wasu kungiyoyi masu zaman kansu a Niger sun nemi kungiyar ECOWAS da ta ɗage takunkumin da ta kakaba a ƙasar Niger bayan juyin mulkin da sojoji suka yi.
Mu watanmu yau a maida mana dangantakan mu tsakanin Benin da Niger da Nigeria da duka sauran ƙasashe wanda suke iyaka da Niger kamin ma a shiga wata rijejeniya.
Kama kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa, inda shirin na wannan makon waiwaye ne kan wasu daga cikin abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana zaben shekara mai zuwa a matsayin yakin ceton rai na kasarsa. Yakin neman zaben sa ya karkata ne akan haka da kuma da'awar cewa ya inganta rayuwar Amurkawa ta hanyar matakan sa kan tattalin arziki da damar zubar da ciki da kuma tunkarar barazana ga demokradiyya. A cikin 'yan watannin baya-bayan nan ya zagaye kasar don tattauna dokokin da suka samar da ayyukan yi da inganta kokarin sa na kare 'yancin zubar da ciki da inganta tsaron mallakar bindiga da kuma yin magana game da aikin sa na kare tsarin mulki. Ya tunkari abinda aka kira batutuwan cikin gida a cikin tsari da ya bashi damar isar da sakonni da dama a lokaci daya, kamar ranar Litinin sa'ad da ya fada wa taron jama'a na farko a Philadelphia a wurin da aka wato dangane da wurin da aka soma 19 tsarin mulkin Amurka, cewa ma'aikatan kashe gobara sun taba ceton gidansa daga konewa. Daga fadarsa a White House, da alama Biden yana da kwarin gwiwa game da damarsa na kada abokin hamayyarsa tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Kasar Japan na ƙara faɗaɗa kawancin tsaro da ƙasashe da dama na kudu maso gabashin Asiya gabanin taron koli na Japan da kungiyar ƙasashen yankin ta ASEAN mai zuwa, wanda manazarta ke ganin cewa taro ne da zai warware halayyar nuna ƙarfi da ƙasar China ke yi a yankin. An tsara ƙasar ta Japan ce za ta karɓi bakoncin taron na bikin cika shekaru 50 na kawancin ƙasashen Asiya da Japan a birnin Tokyo daga ranar Asabar zuwa Litinin. A ranar Laraba, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya bayyana cewa Japan da kasashe 10 na kungiyar ASEAN na kokarin faɗaɗa alaka a daidai lokacin da tsarin zaman lafiya da bin doka da oda na ƙasa da ƙasa ke fuskantar babban ƙalubale. Kishida ya ce ƙalubalen da ake fuskanta a yankin Indo-Pacific sun haɗa da kokarin canza tsarin da ake akai a gabashi da kudancin tekun China da kokarin da Koriya ta Arewa ke yi na ƙara ayyukan makaman nukiliya. Kishida ya ƙara da cewa ASEAN ita ce mabuɗin tabbatar da manufofin Japan na samar da yanci da walwala a yankin na Indo-Pacific. Ya ƙara da cewa wadatar tattalin arzikin ƙasashen 10 na ASEAN zai iya samuwa ne kawai idan aka kare zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Shugaban 'yan sandan ƙasar Haiti yana ziyara a ƙasar Kenya daidai lokacin da hukumomin ƙasar ke shirin tura 'yan sanda zuwa yankin Caribbean da ke fama da rikicin 'yan daba. Franz Elbe na ziyarar kwanaki uku ne domin tattaunawa kan harkokin tsaro tsakanin kasashen biyu, a cewar wata sanarwa da shugaban ƴan sandan Kenya ya fitar. Ziyarar Elbe na zuwa ne kwanaki bayan tawagar Kenya ta tashi zuwa Haiti domin tattaunawa da mahukuntan ƙasar. ƴan sandan Kenya za su jagoranci wata rundunar ƙasa da ƙasa da ke goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa Haiti. To amma shirin tura sojojin ya haifar da cece-kuce a yayin da take fuskantar matsalar doka a cikin gida.
To madalla, an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Bankin Duniya ya ce bai kamata Najeriya ta sayar da litan man fetur a farashin naira 650 ba, duba da yadda musayar kuɗaɗen ƙasashen waje suke a yanzu. Don haka bankin ya ce naira 750 ya kamata ta sayar da litan man fetur a ƙasar. Sai dai masana tattalin arziki a Najeriya sun ce wannan ƙarin akwai matsala, bai kamata gwamnatin Najeriya ta amince da wannan shawara ba, saboda za ta shafi kowane fanni. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Rukayya Basha ta aiko mana.
Bankin na zargin cewa har yanzu gwamnatin Najeriya na biyan kudin tallafin man fetur idan aka yi la'akari da yadda farashin yake a yanzu. Bankin na Duniya ta bakin wakilinta da ke kula da fannin tattalin arziki a Najeriya, Alex Sinat, ya ce kamata yi gwamnatin Najeriya ta sayar da litar man fetur akan farashi naira 750 saboda kasance matsaya ɗaya da yadda musayar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare yake a ƙasar. Alex Sinat ya bayyana hakan ne a Abuja lokacin da yake gabatar da jawabin manufofin ƙasar ta farfadowa sabuwar manufa da kuma sakamako. Mr. Sinat ya ƙara da cewa idan muka kiyasta yadda farashin litar man fetur yake a yanzu da kuma yadda farashin canjin kuɗaɗen ƙetare suke, za ka ga cewa gwamnatin ƙasar na biyan kuɗin tallafin man fetur domin Najeriya na amfani ne da kuɗaɗen ƙasashen ƙetare wajen shigowa da man fetur ƙasar. Sai dai masana na ganin wannan shawara ta Bankin Duniya ka iya mai da hannun agogo baya, duba da yadda rayuwa ke da matukar tsada yanzu a ƙasar. A cewar Aliyu Usman Jibo, masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa,
wannan ƙari akwai matsala gaskiya. Ita gwamnatin Najeriya ya kamata ta ki karbar wannan tayi na Bankin Duniya. In gwamnati ta ƙara wannan kuɗi zuwa naira 750, to gaskiya akwai matsala. Mun san halin da 'yan Najeriya suke ciki, kuma duk duniya ta yarda 'yan Najeriya suna cikin halin kunci da kakana kai sakamakon ƙarin da aka yi a baya. Wannan ƙari in an sake yin shi zai ƙara kashe masana'antu. In an samu wannan ƙari zai taɓa kowa da kowa, domin ba wani kaya wanda ba a daukar sa a matsar da shi daga wannan wajen zuwa wani wajen. Saboda haka kuɗin sifuri na kowanne irin fanni na sifuri zai ƙaru. In ya ƙaru kuma shi ma farashi na kaya, musamman kayan cimaka, shi ma zai ƙaru. Saboda haka gwamnatin Najeriya da ma ita kin duniya din ya kamata su duba na tsanaki, su duba halin da 'yan Najeriya yake ciki, su gane cewar yin wannan ƙarin zai jefa tattalin arzikin Najeriya ne cikin matsala.
Shin ko yaya dillalan man fetur suka ji da wannan shawara ta a ƙara farashin litar man fetur zuwa 750 da Bankin Duniya ya bawa gwamnatin Najeriya? Bashir Salisu Tahir shine shugaban dillalan man fetur ta IFMAN Reshen Arewa maso yammacin Najeriya.
Shi World Bank ba su za su yi determining din nawa za mu saida mai ba, saboda ba su san yanayi da muke ciki da wahala da dan Najeriya yake ciki ba. Kuma abinda ake faɗa, idan an yi da regulation, market force, karfin kasuwa shi zai determining inda za a saida mai. To amma yanzu ma kuru kasa yake yi, ya kamata ɗan Najeriya ya samu sauki a ce man nan ma ya da 400-500 tunda man nan kasa yake yi. To ya kuma za a zo a ƙara cewa a sai da mai 750? Kuma in haka ne ɗan Najeriya, so haka za a yi ta danna shi kenan sai ya zo ya rasa yadda zai yi.
Yanzu dai hankulan 'yan ƙasar ya karkata ne ga gwamnatin tarayya. Ko za ta yi amfani da wannan shawara ta Bankin Duniya, ko kuma za ta yi la'akari ne da halin kunci da 'yan ƙasar suke ciki? Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
Madalla, a gaida Rukayya Basha da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Murtala ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da ake ci gaba da samun asarar rayukan fararen hula a Gaza da kuma matsin lambar ƙasa da ƙasa da na cikin gida akan Amurka, gwamnatin Biden na ƙara zage damtse wajen shawo kan Isra'ila ta rage ayyukan soji a yankin Palestine. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan ya tattauna batun jiya Alhamis tare da Prime Minister Benjamin Netanyahu da membobin majalisar ministocinsa na yaƙi a Isra'ila. Taron shi ne na baya-bayan nan a cikin jerin alƙawarin da aka yi a kwanan nan da nufin tursasawa Isra'ila ta sauya daga kai munanan hare-hare na bai ɗaya zuwa na auna ayyanannun wurare tare da amfani da bayanan sirri. Saɓanin hare-haren kan mai uwa da wabi a cewar wani babban jami'in gwamnati a ji a yayin da yake zantawa da manema labarai a yammacin jiya Alhamis. Jami'in wanda ya yi magana bisa sharaɗin sa kai sunansa kamar yadda aka al'adanta ya musanta rahotannin kafafen yaɗa labarai na cewa Amurka ta shata jadawalin 'yan makonni ko ƙarshen shekara ga Isra'ila ta kammala yaƙin da take yi. Ya ce majalisar zartarwar Isra'ila ce ta yi wa Amurka bayani kan wani wa'adi da za a iya ɗauka. A wani labarin kuma, babban hafsan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya shaidawa mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan da ya ziyarci ƙasar a jiya Alhamis cewa za a ɗauki wasu watanni kafin sojojin Isra'ila su fatattaki mayakan Hamas a zirin Gaza. Gallant ya ce Hamas ta shafe fiye da shekaru 10 tana shirya kayan aikin ta a ƙarƙashin ƙasa da kuma a doron ƙasa a can Gaza, kuma domin rusa ƙungiyar ta tsatsauran ra'ayin Islama akwai buƙatar lokaci mai tsawo kuma zai ɗauki watanni da yawa. Ba a sami wani sharhi na Amurka a nan take akan tattaunawar Sullivan da Gallant ba. Yayin da yakin Isra'ila da Hamas a Gaza ke cikin wata na uku, ofishin Gallant ya ce jami'an biyu sun kuma tattauna batun mayar da 'yan Isra'ila gidajensu da ke kan iyaka da Lebanon zuwa arewacin ƙasar.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙasar Nijar ne suka shigo Najeriya da ƙoƙon barasu ga Majalisar Dokokin Ƙasashen Yammacin Afirka, inda suka nemi ƙungiyar ECOWAS ta ɗage takunkumin da ta ƙaƙabawa wa ƙasar Nijar domin akwai abin duba a halin da al'umma suka shiga. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta halarci taron manema labaran da ƙungiyoyin suka kira a Abuja. Ga rahoton da ta aiko mana.
Shugabannin ƙungiyar Masaf ta ƙasar Nijar a ƙarƙashin jagorancin barista Rilwan Abdulrahman su ne suka yi tattaki zuwa birnin tarayya Abuja, inda suka gana da 'yan majalisar ƙasashen yammacin Afirka domin ganin an ɗage takunkumi da aka ƙaƙabawa ƙasar wanda ya biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar watanni 5 da suka wuce. Barista Rilwan Abdulrahman ne ya karanta jawabin bayan taron.
Mu watanmu yau a maida mana dangantakan mu tsakanin Benin da Niger da Nigeria da duka sauran ƙasashe wanda suke iyaka da Niger kamin ma a shiga wata rijejeniya shi ne kwata na farko, recommendation wanda mun kai a bude iyaka kamin a fara rijejeniya. Na biyu muka ce a maida wuta kamin a ce duka rijejeniya za a shiga. An taba rijejeniya cikin duhu kamar cinikin kura. Sannan na uku sun dahe kudin Niger yau da abunka baka doka, shi ne ake ce ma da kudin Niger da 'yan Niger yau da kudinka banki in ka je baka iya doka inda kake so.
Na tambaye ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar Lawali Talha ko yana ganin barazanar da ƙasar Niger ta yi cewa za ta fita daga ECOWAS zai wani tasiri, ga bayanin da ya yi.
Manufan da aka kawo sai da yawo ECOWAS ba manufa bane na a yaudari al'umman ƙasashen Afirka ko ince ƙasashen sai da yawo. Ƙungiya ce mai tsari muhimmi na taimaka ma talakawan da suke cikin ƙasashen ECOWAS. Amma tahiya sai ya zamanto shugabannin ƙungiya sun ɗauki wata huska sun baiwa ƙungiya don saboda biyan manufarsu ko in wuce don biya ma wasu ƙasashe bukata da suke goya musu baya. Saboda haka nan hita daga cikin ECOWAS bai zama muhimmi ba kamar a ce shugabannin ECOWAS su san ciwon ƙasashensu, su san ciwon talakansu, su yi aiki ma ECOWAS yanda aka azota tun da farin. Shi ne babban maganar da ya kamata a yi. Hita daga cikin ECOWAS wani abu ne daban, ana iya a hita ana iya a tsaya, amma babban abun da ya kamata su shugabannin ECOWAS su sani sun juya mata huska, ba huskar da aka azata ba ce yanzu ake taya bisanta.
Amma Farfesa Abdul Fattah Musa na kungiyar ECOWAS ya ce kwamitin na shirin zuwa ya gana da shugabannin Niger.
Inda muna magana yanzu gaba sun samu contact da su suna yi dosi muna jira ne lokacin da za su ba kwamitin mu su je wurin nan ba sun je mu muna jiran CNS ne su ba mu lokacin da suna so wannan kwamitin su zo wurin tukuna sakaran gaje kare ba sun je wurin nasu gani su
abin jira a gani shine ko waɗannan kiraye-kiraye za su yi wani tasiri kafin kwamitin ya shiga tsakanin kungiyar ECOWAS da shugabannin ƙasar Niger. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Madalla gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Mai sauraro waiwayen shirin manuniya na wannan mako fa ya tattaro tagagin tuturniyar zaben wannan shekara ne da ya ta da guguwa.
Maganin wannan inconclusive shine dama doka ce dole a cire wannan sashi na doka.
Idan ya kasance ya bayyana karara akwai matsala a zabe to ba court sai da aka yi wannan ta yanke hukunci. Amma wannan ba zai yi ba.
Duk da dai an samu cikas amma hukumar zabe ta ceci demokradiyya a Najeriya, ta ceci zaman lafiya a Adamawa.
Peter Obi da ni muka ci wannan zaben. In dai za a yi gaskiya a Najeriya,
shi Ahmed Bola Tinubu shine wanda yake da haƙin gaya duniya abinda zai yi wurin dauka mu abokan aiki da ministoci da sauransu.
Yan Najeriya kamata su fahimta cewa duk wani shugaba wanda yake rura wutan bambance baya kawai wannan kasan.
Haka nan ma dai a cikin wannan shekara ne aka taka takun tattake guri akan kama karagar majalisar kasa musamman ma dai ta dattawa.
Magana an zabuwa na an nadawa kafin ma a rantsar da majalisar muna gani ya saba kaidojin demokradiya da zamu lamunta.
Aba ka san abin da ya faru lokacin tambuwal ba? Duk akan idan waɗannan mutanen akai.
Yau in ɗan majalisa suka bijire ba su saba ma tsarin mulkin kasa ba.
Kada su yadda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ci sai shugabannin da shi shugaba Tinubu yake so su ne za su zama shugaba.
Cacar bakin tukukuyar cunar cire tallafin mai a Najeriya mata sa ƴan ƙasa da dama kokawa.
A wannan cire farashin tallafin mai da shi shugaba Bola Tinubu yayi mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare.
Cire mai tallafin nan zai sa waɗannan nau'i daban-daban da ake maganar mutane miliyan 133 suke wannan cikin wannan talauci na nau'i daban-daban to zai saki karuwa.
Za ka je Niger ka sayi mai a gidan mai 550 sun ko 600 a lita amma na bumburutu ya fi wannan na gidan man ana so da bumburutu daga Najeriya ake kawo shi
wadannan fa so mun tau muka tattatso cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shirin waiwaye na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yake zuwa. Shiri na 148 cikin shirin manuniya amma fa na biyu a cikin jerin waiwayen da muke duba abubuwan da suka faru don mu yi tilawa. Tilawar kuma ita ta kai manuniyar wannan makon duba zaben shekarar nan ta 2023 da aka ce yana cike da damban dambarwa.
To ina ganin maganin wannan inconclusive shine dama doka ce da koda an fasa akwati ko an yi overboarding duk wanda ya rinjaye koda da ƙuri'a ɗaya ne shi yake sanarwa. Wannan dokar ta ce akwai wasu ka'idoji so ne ina ganin bai yiwa zuwa gaba dole a cire wannan sashi na doka.
Duk da dai an samu cikas an samu fitina amma hukumar zabe ta ceci demokradiyya a Najeriya, ta ceci zaman lafiya a Adamawa saboda da an bar halayyan commissioner INEC na Adamawa da sun sa Adamawa a wuta. Kusan duk dan Adamawa ya kamata a bayyana mutanen INEC hakuri wannan rashin fahimta ne da rashin sani akan cewa Hudu ne ya haifar da wannan abun kuma mutanen Najeriya su kama shi shine mai haƙƙin wannan abun da ya faru.
Mun ce ba a mana adalci a wannan zaben da ya gabata ba abinda doka ya bamu dama mu shigar da ƙara muna nan kuma muna jira a dawo mutan Najeriya da haƙin su. Na ɗaya muka zo jahar da wanda suka ba yanzu Alhaji Tinubu ya shekara 8 yana gwamna. Mu muka ci wannan jahar. Birnin tarayya ba su ci kashi 25 a birnin tarayya ba wanda an saba wa constitution din Najeriya saboda haka mun ce wannan shugabancin na da rauni. Ina nan kuma bakin abin da na faɗa Peter Obi da ni muka ci wannan zaben. In dai za a yi gaskiya a Najeriya in Allah ya so ya da za mu shugabancin Najeriya kuma za mu gyara Najeriya.
Wato sai an yi kokari a cikin dokar zaben a yi kokari a sa haka amma abu ne zai yi kamar da wuya a cikin wannan sabon dokar zabe ta fada cewa idan ya kasance ya bayyana karara daga takarda akwai matsala a zabe to a bukata a kira shaidu court sai da aka yi da wannan ta yanke hukunci amma wannan ba zai yi ba saboda dokar zabe ita zabe take ta ambaye shi shaida kuma akwai doka daban evidence act ba tabbatar maka ga yakutu kutu zata yi da wannan ba
game da zaben shugabannin majalisun kasa kuwa wasu masu yunkurin dauki dora ne suka gabza karo da shan ruwan adawa
wannan mataki da gwamnatin Tinubu ta dauka na cewa ita za ta kakaba ma yan majalisa shugabannin su ba daidai bane na daidai majalisa tana da yancin kanta an nisanta ta da bangaren zantarwa na biyu kuma wakilanmu ne mu muka zabe su kuma daga lokacin da muka zabe su muka turo su Abuja da ɗan majalisar dattawa da ɗan majalisar wakilai amana muka ba su kada su yadda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ci sai shugabannin da shi shugaba Tinubu yake so su ne za su zama shugaba
kin san dai kusan kashi 75 na ɗan majalisar dattawa ba za su dawo ba kuma da yake akwai ƴan jam'iyyu daban-daban in aka hada su ƴan jam'iyyun nan sun mafi jam'iyyar gwamnatin yawa saboda haka in aka yi wasa abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa don in suka yi tutsu fa ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi
kawai ranar zaben shugabannin majalisa za a shiga zaurorin nan za a je a yi zabe a zabi wanda ake so a baka san abin da ya faru lokacin tambuwal ba baka san an nada ete Patricia ete Bila da PDP sun nada ta duk da ita ba suna suka sa ba wata uku bata mike ba baka san sanar president da yawa da bangaren zatarwa suka nada majalisa bata yadda ba duk akan idan waɗannan mutanen akai
wato tsarin tafiyar da shugabancin majalisu ya sha bamban ba kamar yadda yake a majalisar zattarwa ba shi a majalisun dokoki ana kyale su ne su zabi wanda suke so a cikin kansu su ya su ya su ba ai maganin bambancin jam'iyya siyasa ba ko wani abu so saboda haka yau in ɗan majalisa suka bijire suka ce ba su saba ma tsarin mulkin kasa ba su saba ma tsarin mulkin jam'iyya ba
amma wannan zaben ya nuna maka cewa wannan majalisa da yardar Allah ba za ta zama yar arshe shata ba a kin ga yanda aka fafata tsakanin Shehu Fabio da Abdulaziz mutane 17 ne
su kuwa wasu ƴan Najeriya kalaman kame hannun gwamnatin shugaban kasa Tinubu akan tallafin taimakawa ƴan Najeriya game da kuɗin mai ne yasa suka jingina wa gwamnatin gazawa
GMD na NNPC ya mun gurfana da shi anan she mu ne man petrol din da Najeriya take dora mu wannan tallafin tana shigo da shi daga nan har Sudan ake kaiwa ki tsallaka Niger za ka je Niger ka sayi mai a gidan mai naira 550 a lita amma na bumburutu ya fi wannan na gidan man ana so da bumburutu daga Najeriya ake kawo shi to da haka ai ba mu ne muke cin gajiyar tallafi da ake ba kawai ƴan kasuwa ne suke cin gajiyar sa
abin da ya kamata gwamnati ta yi maimakon a cire tallafin mai farko shine ya kamata a tantance level litan man da ake sha a kowace rana saboda karin da ake akan yawan litan da ake sha shi yasa gwamnati take ganin abin yayi mata yawa ko da gwamnati tana da hujjanta to amma hakikatin aka duba za a ga al'umma za su shiga cikin wani hali na wahala
dan Najeriya a wannan cin farashin tallafin mai da shi shugaba Bola Tinubu yayi a tashin farko mun gano alamun cewa ya shigo da kafar hagu kuma ya fara saka da mugun zare ganin cewa tamun salon mulkin sama za a samu matsala kuma gashi nan tun yanzu an fara samun matsala
jim kadan bayan kama aikin gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ne kuma wasu ƴan kasar suka fara gaya mata yadda ya kamata a yi kaukawa
yara wanda da suka tafi track na wata 8 yaran mu suna zama a gida na asu din nan ba ma so a sake yi shi sannan mutanen da za a ba su mukami a tabbatar mutanen nan an tantance su ba wai wani ne wanda kawai in yazo ya sha shayi a Abuja mutanen kauyen suna nan ministry din yana nan kuma ba gaskiya a ci
gwamnati mu za mu sa ido mu ga cewa abin da muka yi na alƙawari ba mu kauce ba shi Bola Tinubu
shine wanda yake da hakkin gaya a duniya abinda zai yi wurin dauka ma abokan aiki ministoci da sauransu.
Bana an gama zabuka lafiya amma da sauran kura baya. Koke koke da suka bi bayan zabe sun dada raba kaunan mutane. Yan Najeriya kamata su fahimta cewa duk wani shugaba wanda yake rura wutan bambance baya kaunan wannan kasan.
Iyaka batutuwan da zamu iya waiwayawa kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da bifin dafe mu da fa iko cewa kwanakin da aka kebe musu ne fa suke ci gaba da karewa domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1260 ne dindin su yi sallamar sakin kujerin da su ne suke ta faman fantamawa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku duk makon duniya musamman dai abokan aiki irin su Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da mamman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga kowace kusurwa. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar da shirin duk makon duniya ne yake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin waiwaye a wannan shiri na manuniya.
A gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, wakilin malaman Bauchi kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Dangane da abin da ya shafi a ce addini wanda Allah ya aiko manzo musamman da shi kuma da littafi cewa shi yana raba kai ko kuma yana kawo rashin fahimta tsakanin zamantakewar al'umma, to sai dai in ba addinin bane. Amma addini na gaskiya wanda Allah ne ya aiko a yi shi, to karantarwarsa shine haɗin kan al'umma, karantarwarsa shine tausayin al'umma. Al'umma su zamo sun fahimci juna da wanda yake addini guda tare da wannan addinin musamman namu na musulunci da ma wanda bai fahimci musuluncin ba kuma ko da yana wani addini ne. To musulunci in muka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zamantakewa a garin Madina da mutane daban-daban, daga cikin su akwai Yahudawa sannan kuma akwai mushrikan Larabawa waɗanda suke basu musulunta ba baya ga munafikai da kuma al'ummar musulmi din. To saboda haka addini yana karantar da mutane ne har in ba a fahimce ka ba a zo a fahimce ka. Amma in ka gane amfani da addini wajen kawo hatsaniya da kuma rashin haɗin kan al'umma, to an kaucewa karantarwa addini din. Wasu bisa jahilci ne suke amfani da wannan dama su raba kan al'umma, wasu kuma su ake amfani da su, ma'ana ayi abin da ake ce masa divide and rule, sai a kawo muku matsala da kusan daga ina matsalan nan ta taso ba. Domin in ka bar ku akan karantarwar addinin ku a dunkule, to wasu ba haka suke so ba. Hanya mafi sauki da za su mulke ku sai su raba kanku. Sannan kuma duk waɗannan abubuwan fa karwa mance jahilci shine ummul khaba'isin su. Idan muka koma ga doron karantarwa tafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai ba za mu yi kabilanci ba. In ana tashin hankali ko fada, addinin ma da kake yi ba za ka samu damar ka zauna ka yi shi ba. Mutane su daina amfani da addini amma manufar su ba addini ba. Wani zai zo ya muku roman baka ta hanyar siyasa, misali musulmi ne yana tare da ku ko kuma shi kirista ne yana tare da ku, alhali bai taimaki ɗan uwansa ma na gidansa ba musulmin ko kirista din, yana samun wannan bukata da yake nema a gurin ku, to baka ƙara ganin sa kuma sai in shekarar zabe ta kewayo. Muna fatan Allah ka zauna da mu lafiya.
Madalla da fatan an amfana. Yanzu kuma sai labarai amma a takeice.
A takaice, shugaba Joe Biden ya bayyana zaben shekara mai zuwa a matsayin yakin ceton rai ga kasarsa, wato yakin neman sa ya karkata ne akan haka da kuma da'awar cewa ya inganta rayuwar Amurkawa ta hanyar matakansa na tattalin arziki da damar zubar da ciki da kuma barazana ga demokuraɗiyya. Kasar Japan na ƙara faɗaɗa ƙawancen tsaro da ƙasashe da dama na kudu maso gabashin Asiya gabanin taron koli na Japan da ƙungiyar ƙasashen yankin ta ASEAN mai zuwa, wanda manazarta ke ganin cewa taro ne da zai warware halayyar nuna ƙarfi da ƙasar China ke yi a yankin. An tsara ƙasar ta Japan ce za ta karɓi baƙuncin taron na bikin cika shekaru 50 na ƙawancen ƙasashen Asiya da Japan a birnin Tokyo daga ranar Asabar zuwa Litinin. Shugaban 'yan sandan ƙasar Haiti yana ziyara a ƙasar Kenya a daidai lokacin da hukumomin ƙasar da ke shirin tura 'yan sanda zuwa yankin Caribbean da ke fama da rikicin 'yan daba. France Elbe na ziyarar a ta kwanaki uku ne domin tattaunawa kan harkokin tsaro tsakanin ƙasashen biyu, a cewar wata sanarwa da shugaban 'yan sandan Kenya ya fitar. yayin da Isra'ila ke ci gaba da sama wato yayin da ake ci gaba da sama asarar rayukan fararen hula a Gaza da kuma matsin lambar kasa da kasa da na cikin gida kan Amurka. Gwamnatin Biden na ƙara zage damtse wajen shawo kan Isra'ila ta rage ayyukan soji a yankin Palestine. A wani labarin kuma babban hafsan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya shaidawa mai bada shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan da ya ziyarci kasar a jiya Alhamis cewa za a ɗauki wasu watanni kafin sojojin Isra'ila su fatattaki mayakan Hamas a filin Gaza.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Kevin. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.